cigaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna Muktasar Sahih Bukhari, wanda aka fi sunansa da suna At-Tajrid As-Sahih li Ahadith Jami' Sahih. Satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana akan yadda Allah Maɗaukakin Sarki yake ɗaukewa ilimi a cikin al'umma a sakamakon wato kenan mutuwar malamai. Ta yadda wata kina abinda zai magance wannan matsala shi ne ƙoƙarin samun sabbin malamai wanda za su zama sun maye gurbin wa'ancan. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi shi ne babun hal yaj'al lin-nisa'i yawmun ala hiddatin fil 'ilm. Babin da yake magana shi ya halatta za a iya warewa mata rana guda saboda karantarwa. To yanzu kullum ana karatun maza, kullum ana karatun maza, kullum ana karatun maza, maza ne kadai za su rika yin karatu banda mata. Alhali su kuma su ma babban jigo ne a cikin al'umma wanda ba a isa ya zama wata kina an ware shi gefe ba, an yasar shi ba wata to baban gumin yasa baban ne su din. Idan sun gyaru al'umma rabinta ya gyaru, in sun samu matsala al'umma rabinta yana da matsala. Kamar yadda Shauki yake cewa al'umma madrasatun idza adattaha adatta shayban tayyib al-araqi. Ita uwa makaranta ce in ka tanaje ta, inda duk lokacin da ka tanaje ta ka samu kasa wadda take mai dadin lamari. To ya halatta za a iya warewa, ko kuma da yake zamani ya riga ya dada bunƙasa abubuwa da yawa sun zo sun canja, za a iya warewa makaranta ta mata da maza tasu daban, ko kuma a ware musu lokuta lokaci kaza maza su zo a yi musu karatunsu, lokaci kaza mata su zo wato kina a musu karatunsu. Wannan ya halatta ko ko bai halatta ba? Kuna ya kawo mu ga hadisi na 110 kwanta zati mu ta hadisi na 100 daidai. Annabi Sayyidina Al-Khudri radiyallahu anhu qala qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam galabana 'alayka ar-rijal. Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dade shi yake cewa mata suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam galabana 'alaika ar-rijal, maza sun fi karfin mu akan lamarinka, kullun su suke za su mamaye ka, mu muna can baya baya wani lokaci kai magana ba ji muke yi ba, kuma kullun su suna zaune a gurin ka, mu kuma wani lokaci mafi lokuta muna gida muna girki da sauransu. An hana mu damar da za mu rika zuwa muna sauraro directly daga gare ka. Dan haka yanzu yadda za a yi, faja allana yawman min nafsik, ka ware mana rana guda kai da kanka ka rika zuwa kana karantar da mu. Wannan rana ta mu ce kar wani namiji ya kuskura ya ce zai zo shi. Saboda haka wannan shine shawaran da mata suka bayar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada afa fawadahunna yawman, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu alƙur'ani cewa shikenan mu haɗu rana kaza, sai ware musu rana ta musamman a laƙiya hunna fihi, wanda ya je haɗu da matan a wannan ranar. To za ka ne eh to shi kenan zai shi dace a musa rana kaza, to rana kaza ku haɗu a masallaci, ni ma zan zo. Sura ka ranan kaza tana cika, sai suka zo suka cika masallaci suka yi dandazo. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma laƙiya hunna fihi, sai ya je sadu da su a wannan ranar. Ta haka kenan kaga ya samu cikakkiyar dama wanda zai tara su gaba ɗayan su ya musu wa'azi ya isar da sako, musamman sakon da ya fi shafan su a addinance da kuma a duniyance. Ko wa'azu hunna, ya yi musu wa'azi wa amar hunna, ya ba su umarnin abubuwan da ya kamata su rika zarrasa a rayuwa. Kaga nan mai wa'azi mai riwaya ya takaice abu, wa'azu hunna ya yi musu wa'azi ya shafi komai a rayuwa. Tunda yanzu dama ce aka samu wannan, da ba a taɓa samun wannan damar ba kafin wannan ranar. Ta haka ya musu wa'azi, ya faɗa musu abubuwa da yawan gaske. Bamar hunna ya ba su umarnin yin abu kaza, ku riƙa yin 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 kaza. Kaga kenan in the opposite direction shine wani hahunna, ya hana su abu su abubuwa. Tunda ya ce ku yi kaza, idan ya ce ku yi sallah, kaga kamar ya ce kada ku riƙa yin wasa da sallah. In ya ce ku yi sadaka, kamar ya ce kada ku yi rowani. Ku yi biyayya, kamar ya ce kada ku yi rashin da'a. fakana mimma qala lahunna, daga cikin abubuwan da ya fada musu yace ma minkum namra'atun, babu wata mace a cikin ku, to kaddimu thalathatan min waladiha, wanda za ta gabatar da ƴaƴayenta guda uku, kenan ta haifa ya mutu, ta haifa ya mutu, ta haifa ya mutu, ya zama ƴaƴanta guda uku ta gabatar da su, mana sun yi gaba, sun tafi sun batta a duniyan nan. Illa kana laha hijaban minan nar, face sai wannan din ya zama ta shamaki daga wuta. Duk matar da take musulma mu'mina mai da'a, amijinta mutumiyar kirki, ta haifi da ya mutu, ta haifi da ya mutu, ta haifi da ya mutu, to insha Allah wayannan ƴaƴan za su zama ta shamaki tsakanin ta wato kenan da wuta. A wani athar ake cewa dan zai tsaya in ya ce shiga aljanna, ya ce a sai mana ta zo da babana, kidan kaga ƴaƴa ƙanana za su iya yin ceto ranar lahira a cikin ƴaƴayensu. Kuma wannan hadisi zai iya ƙara mana ƙarfin wancan magana gwiwa, za su zama shamaki tsakaninta da wuta. Kaga ma'anansa shi ne ba za su bari ta shiga wuta ba, ma'anansa shi ne Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mata a dalilinsu. Kenan kuna aikinta ya zama ƙarami, madama dai musulma ce. Faqalat imra'atun minhunna, sai wata mace a ciki sace a to ya rasulullahi wasnai, har ma biyu, la Allah an sasa mata inda yake mata kekai amma ba a isa gurin sosai ba, la Allah ya yanta biyu ne. Tace ya rasulullahi to biyu fa, har biyu ma za su zama shamaki? Qala, sai yace mata wasnai ne, har biyun ma. Idan mace ta haifi ƴaƴa biyu tana musulma, mutum mai kirki, ƴaƴa biyun suka riga ta mutuwa, to ƴaƴa biyun nan za su zama ta samaki tsakaninta da wutar ranar lahira. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, annabi Huraira, wanda Abu Huraira ya rawaito saɓanin wancan, ba waccan riwayan Abu Sa'id al-Khudri ba kenan, ko yake cewa lam yablugu al-hinsa, yawwa, ƴaƴa ukun ya zama ba su kai matsayin hinsu ba. Hinsu shi ne wato kiran balaga, ai wato kenan in dai ba su kai balaga ba suka mutu, kenan sun mutu sun tuna yara ƙanana kenan. Yawwa, sun taso an fara sha'awan yaron sai ya mutu, ko yarinya ta taso an fara sha'awanta sai ta mutu, sai suka mutu, ko kuma tun suna ƴan ƙanana ma tun ma ba su kai matsayin shigare sosai ba suka mutu. To ko ma yaya ne Allah maɗaukakin sarki zai sa wannan ƴaƴan su zama ta sakamako shamaki tsakaninta wato kenan da wutar ranar lahira. Wannan abin da ke wannan kuma ya da ƙarfafa mana maganar da ta'allimu ta'allim da yake cewa al-ilmu ma yuqadu min afwahi ar-rijali fa innahum yaquluna ahsanu ma yasma'una, ko fa innahum yahfazuna ahsanu ma yasma'una wa yaquluna ahsanu ma yahfazuna. Yace ilimi shine abin da ake samu daga bakin mutane, inji mai ta'allimu ta'allim. Saboda idan mutane sun zo sun ji maganganu, to wanda ya fi kyau a gare su shi suke haddacewa. Fa innahum yahfazuna ahsanu ma yasma'una, mafi kyau sun ji abubuwa da yawa, sun ji an fice an ce kaza an ce kaza an ce kaza, abin da ya fi musu damuwa shi za su haddace. To sun haddace yau, sun haddata nan gobe, sun haddata a can, sun haddata, kaga sun tara ilimi da yawa. Randa kuma su suka tashi za su yi bayani, ya kununa ahsanu ma yahfazun, suna faɗan mafi kyan abin da suka haddace. Da sun ji maganganu da yawa, ko sun haddace kaɗan, sun tara kaɗan kaɗan kaɗan, sun tara su yi yawa, yan sun zo su za su yi bayani, ko to a cikin abubuwan da yake kwakwalwar tasu ko sai su zaɓi kuma best nan ma shi ma sai su yi magana a kansa. Kaga yanzu wannan ya nuna cewa an yi wa'azozi da yawa, an yi maganganu da yawa, an yi umarni da yawa da hana-hana da yawa, sai ɗan yanko abin da shi mai riwaya ya fi masa damuwa a wani lokaci, ya ce daga cikin abin da aka yi musu wa'azi shi ne cewa ba mace daga cikin ku wanda za ta haihu ɗan su mutu guda uku, face sun zama ta shamaki tsakanin da wutar ranar tashin alkiyama. Shi yasa wani lokaci in ana muhadara ta ilimi ake son mutum ya zo shi, saboda malami in ya je shi duk abin da ya gama bincikensa ba zai iya riƙe duk abin da ya karanta ba, abin da ya fi shallansa ko ya fi masa daɗi ko ya fi masa fahimtansa shi zai riƙe. Sannan ya zo ya zauna kuma ba zai iya amin duk abin da ya kiyaye ɗin ba, saboda haka zai zaɓi abin da a je a zanna a saurari hikima daga bakin mutane, shi ma wato kenan nau'i ne na ilimi. Kuma wani lokaci za ka samu abin da in ana irin waɗannan abubuwan abinda kai ma ba ka taba ma tunanin haka yake ba sai kawai ka ji wani ya faɗe shi ko shi mai bada ilimin ko kuma wani a cikin mutane masu ƙarin bayani ko wasu masu tambaya su saukalo wani gurin da da ba ka ma tunanin yanda abin yake yanzu sai da ta bayyana hakan nan ta ga kullum ilimi ana samun sa a bakin wato kenan mazaje babu man sami'a shay'an faraja'a fihi hatta ya'rifahu babu da yake magana akan idan mutum ya ji abu sai muraja'ansa dan ya fahimta a ni me kace ma kace kaza 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 eh to amma baka ganin kaza shine muraja'a kenan ko yawa matsala ce wadda take ba kurewa ba ta kure ba ce yawa tsakanin malami da dalibi muraja'a mai kyau ce kullum ba magana kure yawa in za a kure malami anan ne matsala take tasowa amma in za a nemi don fahimta ne to illa iyaka in malamin bai sani ba sai ce ban fahimta ba ko ban san wannan ba wannan ko shi ma rabin ilimi ne in kuma ya sani sai ya dade fitar da wato kenan abin abin yanda yake fili kenan ba laifi in mutum ya ji abu kamar yadda za mu gani a cikin wannan babin ya tambayi malamin haka yake ko kuma in ya ga istidlalin da aka yi bai dace ba shi ma ya kawo nasa istidlalin ya ce amma kuma ai ga kaza to ta nan ake istiab an ji wannan an ji wannan an ji wannan sai a taro su sai a fitar da wato kenan magana ɗaya wadda za ta zama ta yi zama daidai da kowanne ba ta warware nan ba ba ta warware wato kenan a wancan ba to wannan shi ne babin abin da zai ma magana man sami'a shay'an faraja'a fihi hatta ya'rifahu muraja'an dan ya sani ne ana Aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba nana Aisha Allah da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka tsaye da shi za a yi masa hisabi to za a yi masa azaba za a yi masa azaba duk wanda aka tsaye da shi za a yi masa hisabi to za a yi masa azaba saboda ai ma'anar wannan hadisi shine cewa duk wanda aka tsaye da shi za a yi masa hisabi to za a cikin hisabin dole za a bujuro abin da zai samu matsala a kansa ai bincike ne ko yawa bincike ne tunda bincike ne za a yi bincike kuma yakan kai zuwa ga ayyukanka na alkhairi da kai a tsaya a tantance su a ga wanne ne aka karba wanne ne ba a karba ba saboda idan aka samu wanda ba za a karba ba kaga ba za ka ji daɗi ba wanda ma kansa nau'i ne na azaba ko kuma wani abin da ka danne shi a fito da shi fili wanda ma kaga nau'i ne na azaba ko wani abin da ka mamanta da shi yanzu abin ka ɗoshi wani ma nau'i ne na azaba duk mutumin da aka ce za a tsaye da shi a masa bincike wato kenan za a yi masa azaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya faɗa qala sayyidina aisha qalat aisha sayyidina aisha ta ce masa fa kuntu sai na ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a awalaysa yaqulu allah azza wa jalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran a to ba allah madaukakin sarki ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran ba dan me zaka ce duk wanda aka masa hisabi za a yi masa azaba kenan yanzu da magana annabi sallallahu alaihi wasallama da magana nana Aisha ai da magana Allah madaukakin sarki kaman sun tafi a gefe daban-daban kenan ko Qur'ani yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran za a masa duk wanda aka bayyana za a masa hisabi hisabi mai sauki da aka wanda aka masa hisabi mai sauki kuma yana magana azaba kuma kai kuma ka zo ka ce mun ni kishi hisab udhiba duk wanda aka man husiba udhiba sai fa qultu awalaysa yaqulu allah azza wa jalla musafa ya sabu hisaba yizira fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta ga taki ya kamata ki mai cewa inna ma zalika al ardu wannan da kika ji an ce fa safa yuhasabu hisaban yasiran din nan ai ardu ne ardu shi da bujura da abun ne kawai kai ina wanda suke kai ku zo ku kawo ayyukan ka na alkhairi ku kawo su a can wannan suna ayyukan ka na alkhairi ina wanda ba suke matsala to ga suna wannan suna na matsala eh to shikenan to yanzu tunda wannan yayin jaya kawai shike a yafe masa wannan din ku tafi wannan shine ake kiransa al ardu al ardu wasu malamai suka ce a ga dauko littafin sai ai haka a ce okay shikenan yayi shikenan yayi kaga ba a tsaya aka bude shafi da shafi keke da keke dalla dalla ba a ba haka ba shine ma'anan fa saufa yuhasabu hisaban yasiran, duk wanda Allah ya taimake shi za a ba shi littafin sa hannun dama, to hisabi mai sauki za a masa. Hisabi mai sauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa shine al-ardu, shine wato kin za a bijiro da abin ne a kawo shi dan a tabbatar an masa hisabin, ko kowa ya zama kwamin cewa an kawo kayan wani kuma an masa hisabi, amma ho baban kada ba, saboda rahaman Allah barkukin sarki ta riga ta lullube shi kenan a cikin wannan lokacin. Ce masa inna ma hiya al-ardu, ai za a bujiro da kani, walakin amma sai dai ina dada tabbatar miki manuki shal hisaba ya halik, duk wanda aka ce za a yi masa munakasha, in an ce munakasha shine tattaunawa, ko za a tattauna ya fada a fada me yasa kai kaza da dalili kaza ne, me yasa kai kaza kai kaza an hana kaza me yasa, wannan shine tattauna, ko asalin kalmar daga nakasha ne, nakasha kuma yana nufin kartawa ne, sai ka bamfaro na abu, aka ce wa hibzul gulami sagiri, ko kan nakashi fil hajari, ai ma'ana za a kankare dutsen a bamfare a bamfare a rubuta abu, in ka karanta dutsen ka karanta har rubutu ya fita, kaga ka bamfaro wani abu wanda yake ciki ka ballo shi, to daga nan ka samu nakashi. Don haka in za a yi munakasha da kai za a bamfaro wasu abubuwa daga jikinka, saboda kamar nuke shi hizab za a bamfaro wasu abubuwa da duk suke daddanne daddanne, a dago wannan ma a bincika, a dago wannan ma a bincika, me yasa kai kaza, ko kuma baka da bakin da zaka yi ƙaryata, to don haka dole mutum zai iya shiga tarko a cikin wannan lokaci, ka'ida ne ma sai ya shiga tarko, saboda idan mutum tare yake ba wanda ya shiga goma, to daga dole sai an yi abin, saboda sai an nisa sai da tabbatar mata wato kenan da wannan karshen da ma sai ya ce mata manuki shal hisab ya halik, duk wanda za a yi masa munakasha a tattauna da shi dalla dalla ya bayani komai da komai zai halaka, don ba zai iya defending din kansa akan waɗansu abubuwan ba, in yayi akan waɗansu abubuwa, sannan abubuwan da yake bukata yake tsammanin yayi su na alkhairi, yana iya ba a karbe su ba, yana iya ba a karbe su ba, duk wanda ba a karbe shi ba kuma kaga ya saddace shi, za a daidai yake da zero kenan, Allah madaukakin sarki ya sauka, to wannan kenan. Kaga kenan a cikin wannan hadisi ana karantar da mu cewa ya halatta malami dalibi ya yi muraja'ansa ya tambaye shi kaza kaza kaza, ya kawo kuma da aka gana na Aisha dalili ta kawo ta ce abba gashi Allah madaukakin sarki ya ce abin nan ba manuki shal fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ka gani, sannan ba nana Aisha ne kadai ta irin waɗannan ba, wasu daga cikin matan nana Hafsatu ma ta yi irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sahabbai sun yi wasu lokuta, kawai misali inda aka ce da Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da shirka din nan, inna shirka la zulmun azim, sahabbai suka ce to ya Rasulullah ayyuna la yazlimu nafsahu, ko inna shirka la zulmun azim, ko wane dai a cikin mu ba ya zalunta kansa, sai ya ce musu menene, sai ya ce musu ai ana nufin ku bani wannan ayin din min alladhina amanu walam yalbisu imanuhum bidhulmi, alladhina amanu walam yalbisu imanuhum bidhulmi, wanda suka imani amma ba su lullube imanin nasu ko sun cakuɗa imanin nasu da zalunci ba, sai aka ce ulaika lahumul amn wa hum mutaduna, su ne ranar lahira suke da amana cewa ba za su shiga wuta ba, kuma su ne za a shirya da su zuwa ga hanyar wato kenan aljanna. Sai sahabbai suka ce to ya Rasulullah aina la yazlimu nafsuhu, sai sai ce musu da can aka ce inna shirka la zulmun azim, wancan zulmun shi abin da ake nufi na wannan na shirka ne, amma na ku ba haka ake nufi a kansa ba, da aka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar musu wato kenan da shi walam yalbisu imanuhum bizulmi, shirka ake nufi, ku kuma ba mushrikai bane, ba zulmu akwai zulmun duna zulmi, ko yau to nakun wancan ne duna zulmi ba na shirka bane, yau sannan kuma ita na Hafsatu ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan maganar hisabi mai sauki, akan maganar hisabi mai sauki, sai ta ce sai ta ce ai Allah madaukakin sarki an ce wa in minkum illa wariduha, ko wa in minkum illa wariduha, babu wanda daga cikin ku sai ya gangaro ta kan wuta, ko yawwa, sai ta jawo wata aya, ayan ta kwanta mai yanzu, sai ta zawo wata ayar da ta nuna cewa Allah madaukakin sarki zai sauke wa musulmi sai ce musu sai Annabi sai ce eh haka ne amma kuma gaban ayar aka ce ai nan din ne aka ce summa nunjil ladina tabau ko yawa akan ayar ne ma tace me yasa za a ce kowane musulmi sai ya zo ya wuce kowane mu'mini sai ya zo ya wuce ta kan wutan jahannama wa yaminku illa waridha kana la rabbika hatman maqadiyan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai an ce isma nan najil ladina taqaw du mai taqwa Allah madaukakin sarki zai tsare shi Allah shi ba zai samu wato kenan matsala a wannan gurin ba to amma duk da haka abinda malamai suka ce irin wannan muraja'a da sahabbai suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kadan kwarai ba don koyi ba saboda su larabawa ne ayoyin da ake saukarwa da larabci ake saukarwa suna da cikakken fahimtansa sai dai kuma duk da haka wani lokaci abu yakan lullube musu da sai sun yi irin wannan su ce ga yanda suke tsammanin abin su kawo kuma hujja da dalili sai zama hujja da dalilin nasu kowa mai karfi bane ga yanda abin ya fuskanta idan har haka ba ta faru kadan akan sahabbai asalin larabawa wanda aka sauka da Qur'ani a lokacin su za a saukar da aya ta zama fahimtar ta bai bayyana musu ba sai sun je sun nemi ƙarin bayani to kaga fahimin babu aula a ce mutanen larabawan yanzu wanda larabcin su ba irin na da bane karfin sa ko kuma mutanen ma da ba larabawa ba larabcin su koya suka yi a matsayin sana'a second language ba ma da tang ba to kaga min babu aula a ce su wasu abubuwan sun fi rikitar da su akai shi yasa ba a qata'u akan kowane lamari sai dai ka ci ga yanda na fahimta Allah madaukakin sarki in fahimta da zama daidai shi sai ya ba mu muwafaka in ta kuskure sai a roki Allah madaukakin sarki ya gane da mu saboda zai iya yiwa a kowa ya zama wata ayan ta yi masa wato kenan dan dungu wanda bai fahimce ta ba ko kuma hadisi ya zama ya masa dungu ya zama wato kenan akwai inda bai gane ba a cikin sa wannan kuma fahimta shi da Allah yakan fahimtar da wanda ya ga dama sai kaga wani wanda ba kai ba ko a gurin ɗaliban sai wani ya ce maka ai malam kaza ne da kake ganin kai ne malamin sai wani ɗalibi ya ce maka ai malam kaza ne an ce Imam Malik ya taba bada fatawa sai bayan ya an tashi a majalisi gaba daya sai wani ɗaya daga cikin sahabban Imam Malik din sai ya ce akan wakan Allah ina da magana da kai bayan sun kema gefe ya ce to akan magana kaza kaza muna fada hadisi ya ce to ina hadisin inda dama fatawa ne dai yace ga hadisi sai ce to hadisi ya tabbata ta haka fatawa ta tashi kaga yanzu yazo yayi munakasha da shi akan lamarin kuma ya bashi abin da yake tare da shi na ilimi sannan kuma malik ya karba akan wannan yanzu abin da ya rage shine malik ya dawo kan majalisin sa fatawan da ya bayar yace wannan fatawa ga gyaran da aka samu akan ta hakan kuma akai saboda haka Allah madaukakin sarki shine mai ilimi na karshe babun liyablugu al-ilma ko liyubliga al-ilma ash-shahid al-ghaiba ash-shahid wanda yake nan aka fada ya ji da kunnan sa to ya isar ma wanda baya nan aka fada bai ji da kunnan sa ba wannan shine abin da yake wannan hadisi yake karantar da mu wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba wannan kuma jigo ne daga cikin jigon rayuwar addinin musulunci ilimi kullum kamar da muka karanta a baya baya tafiya a zirance duk abin da ka sani na ilimi in dai yana nan kai dai ka san shi ran da ka mutu shikenan an yi asaran wannan abu an yi asaran wannan don haka karantarwa ya zama laruri ne ya zama dole ne duk abin da ka sani dole ne ka zo ka sanar da shi saboda da haka ne da rayuwar ilimi ne musulunci yake rayuwa da zaran ilimi yayi baya musulunci zai baya da zaran kuma musulunci yayi baya ilimi yayi baya al'adu ne za su shigo makokofin gurin su za su zo da ra'ayoyi da fahimtu wanda suke baki su shigo su mamaye shi kenan sai su abin nan sai su rufe kokwalen mutane sai zaman dawo da gaskiya a wani lokaci kuma sai zama yayi wahala a mutane saboda already an riga an samu su wasu abubuwa ba za su ilimin da zaka kawo ba zai shiga ba sai wancan dagula-dagula cikin kwakwalwa na su ya fita dole sai an samu at-taqiyya kam da tahaliya to wannan babu abin da yake magana yake akan sa kenan annabi shuraihin رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم رانا دا aka ci makka da yaki shine yawm al-fatih kenan ai fatawa makka kenan ko yana cewa naji shi yana cewa qawlan sami'tuhu uzaniya ya fadi qawlan sami'atu uzaniya sorry ya fadi magana da kunnuwa na guda biyun nan sun ji sosai wa ahu kalbi zuciyata kuma ta kiyaye na kiyaye sab abin da ya fada wa absartuhu aynaya aw absaratu aynaya wa absaratu aynaya idanuna guda biyu sun ga abin da ido kurukuru na gani da ido na kaga karshen wato kenan sheda kenan ko yana takallaba bi lokacin da wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan wannan magana kunne na sun ji ido na suna kallon sa zuciyata kuma ta fahimci abin da yake wada tsar wato kenan na san abin lokacin da ya abin yake wannan magana hamdulillah ina ganin sa na farko ya fara da godewa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi wa Allah madaukakin sarki wato kenan kirayi yawa Allah madaukakin sarki kirayi kenan kaga daga cikin dabi'ar kudubar musulmi kowane lokaci shine sukan fara da godewa Allah madaukakin sarki shine kuma sukan wato kenan yi Allah madaukakin sarki kirayi kudubobi ko na juma'a ko na idi ko kuma na wasu manyan taro ana farawa da yaban Allah ne alhamdulillah ba a fara su da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba ai baya daga cikin al'adar karantarwa ta musulunci a wani bangaren huduba idan limami ya hauka minbari sai ka ji ce auzu billahi minash shaitanir rajim to dan ka san darajar sa ta riga ta yi haka bai san menene ma kaidar huduba ba ba a taba fara huduba da auzu billahi minash shaitanir rajim ba a fara ta da bismillahir rahmanir rahim duk da wanda hadisi yake cewa kullu amrin zabalin la yubda'u fiha bi bismillah aqta to amma al'ada kuduba shine ana fara ta da alhamdulillah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah kaza 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 ko yace innal hamdalillah kaza kaza sannan sai yazo ya bi Allah madaukakin sarki ya ma Allah madaukakin sarki rai wannan sahabi mai ruwaya yace naji da kunne na sannan zuciyata ta fahimci abin sosai kuma ido na yana kallon sa dan haka abin da ya fara da shi da zai wannan kuduba yace hamdulillah ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi yayi wato kinan kirari ma Allah ma'ana yayi bi Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki yana son ayibe shi Allah yana son ayibe shi dan adam ma yake son ayibe shi balantana Allah madaukakin sarki ko hubba sana'i dabi'atul insani san yabo dan dabi'ar dan adam ne yana yabonka zaka ji dadi azo ana girmama ka ana cewa kaza 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 me yasa wanda yan siyasa wanda kace ba sa tankwaruwa saboda kullun wanda yake tare da su ba sai ya ba su ne ba za su fada musu gaskiya ba sai dai su yabe su duk abin da kai ta ce daidai ne yanzu aka kawo fasara ba shi tawili ya ce daidai ne ba za ka taba samun wanda zai tsaya ya giya maka gaskiya ba to saboda haka Allah yana so ya yabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gode sai ya yabe sun makala sannan sai ya ce inna makkata haramaha Allah ta'ala lalle cikin garin makka Allah madaukakin sarki shi ya zama da ita harami harama ha ma'ana ya zama da ita harami ya zama da ita harami harami wani ne guri wanda yake mai alfarma yake da ka'idodi saboda tsarkakar wannan gurin don haka makka guri ne wanda yake tsarkakekke Allah ya zama da shi gurin wato kenan tsarkakekke Allah madaukakin sarki da kansa summa ayko walam tuharim kai haka ne walam tuharimha an-nasu ba mutane suka zama da ita harami ba Allah ne ya zama da makka harami ba mutane ne suka mai da makka ta zama harami ba don haka shi sai Allah ya sanya ta zama ummul qura duk sauran garura kuma suna nan man haulaha lisan zura ummul qura wa man haulaha kuma zaka duba geographical location a duniya ce zaka ga makka tana tsakiyar duniya ne idan kai haka north pole in kai haka south pole all the mustafiyan zaka guri ɗaya ne idan kai gabas haka daidai yake almost in kai yamma location din ta strategically zaka gani Allah ya dora ta a tsakiyar wato kenan duniya saboda wata manufa ta sa sannan ya sanya gurin ya zama wadin gairabi zara'i sannan ya sanya cibiyar addini ta zama wannan gurin ya sa masallaci na farko da aka yi abin kasa da mala'iku suka gina a gurin ne wanda Adamu yake dawafi a gurin sannan bayan an dauke shi Allah madaukakin sarki ya fa Ibrahim alaihi salatu wassalam duk da Ibrahim ba balarabe bane hebru ne yana can kasar su amma Allah ya dauko shi ya kawo shi Makka ya zo ya gina daki sannan yayi addu'a ya kira mutane ya ce mutane inna laha bana lakum albayta fahajju Allah ya gina muku daki da haka ku zo ku yi aikin haji saboda haka sai zama hankalin mutane gaba daya wato gine ya koma wannan gurin hatta shi alkiyama da haka fala ya hilal limri'in bai halatta ga kowane mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir inda mutumin nan yayi imani da Allah yayi imani da cewa akwai ranar lahira an ya suka bi hadama ya zama da jini ya zubar da jini a can ba ya zama da jini a can haramun ne bai halatta ga mutumin da ya yarda da Allah ya yarda da ranar lahira ya zubar da jini a gurin ba wato kenan ya kashe wani haka kawai ba tare da dalili ba ba tare da wato kenan hujjar kisan ba Allah madaukakin sarki ya haramta akan kowane musulmi wannan yasa duk da cewa a zamanin jahiliya larabawa sun kasance suna da abin da ake kira al-akdhu bis-sa'ar daukan fansa in ka kashe mutum daya a kabila daya to su ma duk inda suka samu naku za su kashe haka suke a dabiyan su yawan kashe kashe yawan kashe kashe amma da qur'ani da al-qur'ani ya sauka maganganun nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi irin wannan suka sauka sai ka ga mutum zai ga wanda ya kashe masa ubansa mahaifi a dakin Ka'aba yana da wahi ko in ba zai ce masa ba ko in ba zai ce masa ba saboda kawai alfarmar wannan gurin da kuma wato kenan daraja da kima ta wannan gurin ni dina na gani da ido na a Makka wani mutum ya saru wani da faranti irin na silver nan sai ga jini yana zuba sai ya razana ya rufa a guje babu mutumin da yace masa koje kanka har shi wanda aka sara yana ta gudu muna kallon sa har ya bace shi ma da aka sara shi bai masa kururuwa ba mutanen shagon ba su masa kururuwa ba mu yan kallo da muke gurin da Allah ya kaddara mu babu wanda yace masa kanka shi da kansa kuma ya san yayi laifi ya rufa a guje haka ya ta gudu har ya bace ba komai ya kawo hakan na ba alfarma gurin ne inda ba a wannan gurin bane masa bai tsamanin mutumin nan zai kyale shi ba da haka la walai udida biha shajaratan ba za a sare bishiya a cikin garin Makka ba ba a sare mata bishiya ba a sare bishiya sai in dalili mai karfi na sare bishiyar ya zama abin in dai baka shuka ba ba za ka sare ba saboda ai na farko kaga Makka wadi ne gari da zai guri ne da ke kewaye da duwatsu inda duwatsu suke kuma naturally kaga ciyawa ba za ta karfo ba saboda ruwa ai baya ratsa gurin sosai da haka inda aka samu bishiya guda ɗaya ta samu ta kai ai alheri ne a gurin saboda rayuwar dan adam tana bukatan wato kenan bishiyoyi saboda oxygen na abin shaka oxygen za su yi producing oxygen da daddare lokacin photosynthesis su kuma za mu shaka mu kuma producing carbon dioxide su kuma su dauka su yi amfani da shi lokacin photosynthesis to kaga dan adam yana bukatan abin to kuma sai ga bishiya kuma gurin da ba bishiya kuma ka sare a inda akwai bishiyar ma ba a son sare ana son a dasa ne fa in ahadun haka ne tarakkasa lil kitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha haka ne idan akwai wani mutum da aka yi masa rangwame dan ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan ya yaki a cikin ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma in mutum yayi ibada izini ay yaki a ciki fa kulu ku ce masa sorry idan fa in ahadin idan aka samu mutum daya tarakkasa liqitali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aka masa wato kenan ya rangwame ya bada rangwame dan ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Makka fa kulu sai ku ce masa inna allaha kad adina da rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam ya'zin lakum kuba Allah yayin ku izini ma'anan wannan yace shine idan wani mutum yace ya kafa hujja cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a Makka in wani ya istidlali da wannan magana da haka shi ma yace zai yaki a cikin ta to ku ce masa a'a annan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya bashi izini a wancan lokacin Allah ne ya bashi izini a wannan lokacin ku kuma walami uzallakum ba ai muku izini ba mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki Makka lokacin da aka ce ranar yin fatihin makka ya dai wurin nan sun kai akalla mutum 12,000 suka tafi makka Allah barkake saki ya bashi izini ya shiga cikin makka saboda dalilai masu yawa amma duk da haka in kaga matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka dan kar a zubar da jini yana daiwa na farko ya kasance na kashi biyu kashi daya ba Sa'ad bin Abi Waqqas kashi daya ya ba Khalid bin Walid kaga wayannan mutanen da ƴan Makka ne dan Makka zai fito sai Makka akan wanda ba dan Makka ba dan haka bai bada shugabancin a mutanen Madina ba daya kenan kuma zai mai na yarin jayi ya shugabanci dindinonin guda biyu ya kawo Abu Sufyan ya ce ma Abu Sufyan ya fada ma mutanen Makka duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta ba za a taba shi ba kuma su yaki duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kar ku taba shi duk wanda ya shiga cikin masallacin Makka harami kar a taba shi duk wanda ya shiga gidansa ma ya kulle kar a taba shi kaga duk dai an dauki hanyoyin da ba za a zubar da jini ba haka aka tafi da Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo sun zo wuce ta gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan yace ya Rasulullah Ali yace yace wannan waye ce Abu Sufyan ne sai yace al-yawmu yawmul mar yawmul malhama yace yau rana ce wanda zamu layya da ku mutanen Makka ya faɗa haka gaban Abu Sufyan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa bal al-yawmu yawmul marhama yau rana ce ta rahama ta tausayi ta jin kai ta haka sai maza maza yace aje a karbe tutar hannunsa to amma saboda irin siyasa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka karbe sai yace a bai wa dansa kaga an toshe bakin kowa da irin korafi sai din da aka karbe a gurin ka eh to ina babban danka to shine commander ya ci gaba a ci gaba da tafiya kaga an toshe kofar kowa da irin wati abinan don haka ba a yadda a yaki abinan ba wa inna ma uzina li sa'atan ni kuma din an min izini ne dan wani lokaci kadai min nahar ne yi ni ma an kayyade min daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da zaran lokacin ya isa yayi shikenan an daina abin nan kenan a hakan layin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga har aka isa dakin ka abokar ko mutum daya ba layi na biyu da Khalid bin Walid ya shiga a nan ne aka samu wasu samari masu hamasa yan tirjiya suka zo suka tirje aka dan yaki kadan aka kar mutum kadan sun wasu suka gudu shikenan kawai maganar ta mutu kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare mutanen Makka gaba daya yace musu aqulu lakum ma islama qala aki yusufa dan gaya muku irin abinda dan uwana Annabi Yusuf ya fada dan haka wato kenan la tasriba alaikum alyawm to da haka ni din ma dan lokaci kadan ne aka bani izini summa adat hurmatu hala alyawm sannan daga yau din nan zaman Makka harami inda bai halatta aiki san kai a cikin sa ba ya sake dawowa ka hurmata habil amsa kamar yadda take jiya daga yau shikenan babu sauran wanda aka bashi izini kuma ya shigo Makka wato kenan ya kita wal yuballig shahidu al ghaiba wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan wanda yake nan ya sanar daga yau an hana shiga Makka da yaki wannan yana daga cikin dalilan da yasa duk da taurin kai irin na Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi da yazo zai yaki Makka ya sa an kewaye Makkan an hana shiga da abinci an hana fita sojoji sun tabo tun daga Syria sun yi dandazo an zo an kewaye Makka idan za a kama kowane mutum daddaya a ce sojoji 10 su je su kama mutum Makka guda daya yawan su ya kai sai haka amma Hajjaji yace a zakata aka dakata a wannan gurin aka shafe kwana biyu kwana uku ya an jira sojoji sun kagar a basu dama su shiga Makka su yaki ya hana sati biyu ya hana wasu ka zo suka tambaye shi Tariq bin Aziz zai zo tambaye shi yini second in command din sa yace masa me dalilin da yasa ba za mu shiga ba ga mutanen Makka yanzu abincin su ya kare suna ba yace ahkum bi hadi ma akathir min an-nas nayi haka ne dan na kare jinin da yawa daga cikin mutane saboda haka takuri mutanen Makka sai suka fito da kansu suna sallamawa duk suka zo suka yi mubaya sai zama yan kadan ne wanda suka rage yan alkawarin Abdullahi bin Zubair sune da aka ji aka dan yake kadan shikenan su ma aka gama da su dama da Musa Abdullahi bin Zubair din sai kama Abdullahi bin Zubair din suka halaka shi shikenan maka sai ta dawo karkashin abin yayi hakan nan amma duk da haka Hajjaj bin Yusuf bayan sun ci makan da yakin an kashe Abdullahi bin Zubair maka ta koma karkashin mulkin Syria a wannan lokacin ya dawo ya kirawo wanda ya gina ɗakin Ka'aba yace nawa ka dauki dawai aka dauki dawai ninka wajen gina ɗakin Ka'aba nan yace kaza ne yace zan ninka maka ninkin ba ninkin kai tafiye da da ya saki maimaita ta du da giyar mulki da ta sa yi wannan aikin amma consciousness na Makka yana cikin zuciyarsa sai da ya dawo ya saki gyara duk abin da wato kenan aka abin nan kuma zil din da ya sa a lokacin ya haka in mutane sun bashi uzuri shine yana son al'ummar musulmi ta zama tana gargashin khalifa daya dan a lokacin kaga Makka suna da khalifan su Syria suna da khalifan su Makka nan Abdullahi bin Zubair a Syria akwai Abdul Malik bin Marwan bin Hakam sannan akwai Muktar Sakafi a bangaren Khawarij sannan ta daya gefen su akwai wannan mai sunansa Al-Qadri bin Fujaa sannan Shabibu Shaibani duka wayannan khalifai ne akwai wayan su ma khalifai kowa ta zama duwailat ne kawai to shi Hajjaj bin Yusuf abin da ya kokari yayi shine sai ya zama da al'ummar musulmi gaba daya a karkashin khalifa daya sannan kuma da karfin dole yayi hakan din matsalar sa kenan Allah da abin din siyasa wala Allah da zai yi cin nasara haka amma da karfi ya murkusa mutane kawai ya dawo da su karkashin watakinan khalifa daya wallahu ta'ala ala babu ithman man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan zanubin wanda yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake ne ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san yana daga cikin ɗabi'ar da zaran ka tunanin wata magana mai kyau ne a gurinka sai ka ce ai manzon Allah ya ce kaza ai manzon Allah ya ce kaza to in tabbas bai ce hakan din ba fa da matsala سيدنا علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجم عن الله صلى الله عليه وسلم يانا تشوى لا تكذب علي فإنه من كذب علي بل يتبوى مقاده من النار كذا كتل كده كريا كجين جنامي لو من دوان لهم كريا تو يجي يشيد كذا يتتلم يتانا دمس أغنين سواتي كنا أجكي موتا وانده يمين كريا دغن غن كو من كذب علي muta'ammidan ko me ne nan bai zo da shi ba yace man kadzaba alayya fa laita bawa makadu duk wanda yayi min ƙarya to ya tanadi wato kenan matsugunin sa a wuta duk da cewa wani riwaya ya nuna cewa muta'ammidan in yayi da gangar wato kenan ya san ba maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya fada saboda wata manufa ko ta siyasa ko ta mulki ko ta neman abinci ko ta batanci a wani ko a wayansu ko kuma dai wani abu daga cikin manufofi sai kai amfani da inuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan sai kai ka faɗi abu na ba shikenan maka gina mutane akan sa to Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka tanaji mutsugunin ka auta ba dan komai ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganarsa ba daidai take da maganar mutane ba shi maganarsa kullun hukunci ce shi maganarsa kullun kaida ce dole a bi ta ma dama ya tabbata shi ya magana da dole a bi idan kace Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka gina mutane akan abin da ba shikenan ba da farko ka gina su akan bid'a ko ka gina su akan barna ko ka gina su akan wani abu wanda yake ba haka ba kuma su ginu su suna tsamanin addini suke yi bautawa Allah da abin da ba a ce abautawa Allah ba da kuke zaki da shi ba to kaga sai ka sama musu matsala su ka cuce su sannan kuma wato kinan ka cuci kanka har yanzu an karbo daga Sallamatu bin Aqwa Allah madaukakin sarki ya dade shi qala Sallamatu yake cewa سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم صلى الله عليه وسلم انا cewa man yaqul alayya ma lam aqul duk wanda ya fada min abin da ban fada ba a kaina wanda ya fadi wata magana kuma ba ni ne na fada ba balle ta bawa makadu huminan nar to lalle ta naji matsugunin sa wato kenan a wuta ko wani ya maimaita wancan kenan cewa wallahi mai kul alayya ma lam aqul wanda ya fadi abin da ba ni ne na fada ba kuma yace ni ne na fada kuma ya gaya wa mutane ya kuma dora su akai su ga mutane sai suka yadda saboda ba za su so su kare ta ni ba kaga ya abin nan yayi wa Allah madaukakin sarki da manzansa kariya kenan, ya dora mutane akan addinin da wato kenan ba shi kenan ba, yanzu shi kansa ya zama wato kenan osoroci kenan ko yau an samu irin wayannan wanda suka yi wannan din da gangan, wasu sun yi shi hizbatan, wasu sun yi shi kamar yadda muka karanta a baki musallar ko, wasu sun yi shi dan neman lada, wasu sun yi shi dan karewa yare na Larabci saboda rikicin da yake faruwa tsakanin Larabawa da Farisawa lokacin, wani kuma sun yi shi dan sukan Larabawa musamman da ɗaukaka darajar Farisawa da sauransu, to duka irin waɗannan abubuwa ɗin kamar kai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya sanar da shi haka za ta faru, don haka ya ja kunni, ya ja kunni. Yanzu anan kenan abin da ake kokarin tabbatar mana shi ne cewa duk abin da zamu faɗa mu tabbatar cewa magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafin mu ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Annabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karwa daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasammu bismi wala takannu bikunyati, ku rika kiran ƴaƴayenku da sunana. Tasammu bismi ai tasammu abna'aku, ku rika kiran ƴaƴayenku da sunana. Ya halatta ku ce ku sa sunan ƴaƴanku Muhammadu, ka sa sunan ɗanka Muhammadu, wannan ya halatta ku yi hakan ɗin, kamar wato kenan umarni ne ma yake ba tasammu bismi. Akan wannan wasu malamai suke cewa wajibi mutum in ya haifi yaya cin yayansa ya samu Muhammadu, tunda kaga cewa ku sa su ku rika kira sunan ƴaƴanku bi ismi da nawa sunan, amma wala takannu bi kunyati, kada ku yi kiraya da kinyata. Kun gane? Yawwa, ya halatta zaka sa ɗanka sunansa Muhammadu, za a iya kiranka sunanka Abu Muhammad, babu matsala sunan ɗanka Muhammadu kai kuma Abu Muhammad. Amma idan ka sa sunan ɗanka Kasimu kai kuma a ce maka Abul Kasim, kar ku yi haka, ku kinaya ta ta wace ta nini kadai, amma suna wannan da kowa ne. Wala takannu bi kunyati, kada ku yi kinaya da kinata, kar a kira mutum da sunan Abul Kasim ko kuma Abu menene yake ce masa, bayan Abul Kasim yana da wani sunaya ne Murti? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata kinaya ne bayan ta bayan wanda ake masa da Kasim? To Allah ya halin da mun fahimci abin da ake nufi ko? Yawwa, akwai wani abu wanda yake wanta da shi, to wannan ba a yadda kowa ya yi abin da shi ba. Wa man ra'ani fil manami, wanda duk Allah ya sa ya gani a bacci, bagar ra'ani haƙiƙa ya gani, man ra'ani fil manami, wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya gani a bacci, ma'ana a mafarki kenan ko, faqar ra'ani haƙiƙa ya gani. Fa inna shaytana la yatamathalu fi surati, domin shaytan baya iya misalta kansa a sifata, baya iya kamantuwa da kamata, ballantana a ce wai a'a ba ni ba ni aka gani ba. Wa man kadhaba alayya, wanda kuma ya kirkiri ƙarya ya jingina mun muta'ammidan da gangan, balata bawa makaduhu minan nari, to tare da matsugunin sa a wuta. Wanda ya kirkiri ƙarya ya ce muta'ammidan da gangan, ya san ƙarya ne, wala Allah wanda aka dora shi akai zai iya samun wani rangwame a gurin Allah madaukakin sarki. Yau tunda shi da'arsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa da aka ce Annabi ya faɗa kuma ya yarda sannan kuma ya bi, wannan kuma yana daga cikin rashin tantancewa irin wannan abubuwan, yana daga cikin matsalar mu musulmi a yau. Da yawa daga cikin kungiyoyi wanda suka samu inhirafi sun samu ne a sakamakon imaninsu da Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kaga misali in ka dauki Qur'ani, imaninsu da Qur'ani aka yi musu tarifin ayoyi, aka ce musu banda Alkur'ani babu wani littafi, don haka yasa ba su yarda da kowane littafi ba banda Qur'ani ba, da haka sai suka zama matsala a kansu Qur'ani kawai, suka zama matsala kuma a al'umman da suke ciki. Amma yadda su da Qur'ani ta kawo musu haka, amma kuma tarifi da aka yi musu sai ya zama matsala kenan. Da haka kuma ka duba mutanen da suke kira ake kira yan Boko Haram, su ma za ka samu matsalar su, tarifi da aka yi musu ga Qur'ani sun yarda da shi, sun yarda da sunna su kuma, amma da aka ba su mummunan notion da mummunan fassara, rashin tantancewa akan lamura, sai kai su zuwa ga inda wato kenan ya kai su. To saboda haka wala Allah wasu daga cikin su musamman da farko wanda tsakani da Allah sun yi abin wala Allah madaukakin suke ba su nau'i na tajawuzi Allah ta'ala a'lam Allah ta'ala a'lam don na taba ganin wani video wanda da su ɗan boko haram ne an kama su an daure su ana musu azaba kuma a gurin aka kashe su amma ɗaya bakin sa bai gushi bai na cewa la ilaha illallah ya cewa la ilaha illallah kashi na gani a cikin wannan abin nan yawwa to wannan kuma zai kama bangare na biyu na magana sharhin wannan hadisi din maganganu da yawa a kansa magana farko akwai magana basida on plain ground wasu malamai suka ce in mutum ya mafarki a cikin mafarkin sai ya ga mutumin a mafarkin su bayan tansa zai ta nuna masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne to shi din ne amma idan ya gan shi da cikakken sifarsa ta balarabe da gemunsa da komai da komai saboda ai akwai sifofinsa da aka bamu a rubuce yana da kaza sai ga shi da wannan sifa yana nuna kyan addinin mutumin idan kuma ya ganshi a cikin wata sifa daban ba irin tasa ba yana nuna nakasin addinin mutumin don haka shi din shi ne wannan shi ne magana ta farko magana ta biyu malamai da suka yi takiki suka ce a'a in dai ba da siffarsa ta Makka lokacin da yake Makka ko Madina ka ganshi ba to ba shi bane ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu daban ka gani da haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai to amma ya za a yi da cewa abin fa inna shaytana la tamsalibi ko shaytan ai bayyana misaltuwa da ni sai suka ce ai shi yasa ya misalto maka da wata sifa daban ka gane bai zo maka da sifar annabin ba amma in ya zo da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas shi ne na farko da ka ga shi balarabe kana wanta mana samari akwai wani mutum a nan ya ce mana ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma balarabe ya gani sosai da sifarsa da mutane a bayansa duk larabawa mutum ɗaya ne talbaki a cikinsu nace bilali ke nan ka gani a wannan masallacin ya gaishe wannan gaba kofar gidan wazirin da da akwai masallaci a gurin nan dan aka ce masa ga nan annabi ya zo annan sana ta gaminsa ya tabo a guje ya shigo ya yi haka sai aka tare shi kenan sai ya farka ga larabawan ya gansu amma bai tantance cewa ne annabin ba amma duka zuwa kuma baki mutum ɗaya tol a cikin su to kaga tunda bai san laraba bai gan su a sifar larabawar la Allah ya kusa da ya fi kusa da cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga baki mutum ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ne magana guda biyu wasu suka ce shi din ne tunda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma addinin ka yana da matsala shi yasa ban gan shi a cikin hay'a mai kyau wasu suka ce a ba shi din bane din ya fito daga wani wata wato kinan sifa daban hadisin cewa fa inna shaytana la yatamathalu bi surati ko la yatamathalu fi surati shaytan ba zai iya misaltuwa a cikin surata ya fito kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan akwai da yake cewa wanda ya gana mafarki da sanin insha Allah zai gana a fadake zai gana a fadake sadaka amma farki da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda malaman farki suka ce alkhairi ne mai yawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa ma in ka gansu a mafarki alkhairi ne da yawa kowanne daga cikin annabawa ba manyan bayan Allah irin su sahabbai irin su tabi'ai irin su a'imma ta salaf in ka gansu a cikin mafarki duka alama ce wato kenan ta alkhairi in ba a cikin mummunan sifa ka gansu ba kai kuma ko ba a cikin mummunan hai'a kai din kake ba ko kuma su din ba gansu a cikin wato kenan mummunan hai'a ba in ka gansu a cikin mummunan hai'a to kai ne kake da nakasu a addinin ka kake bukatar wato kenan ka abin nan ka sake wato kenan kara kaimi akan al'amarin addinin ka wallahu ta'ala a'lam lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan da kai ga hadal kadar wa natawakkal ala Allah.